sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata, wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama Fatima Muhammad Uwattara, wacce aka fi sani da malama Dangana, malamar addini, yar kasuwa, kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a ƙasar Ghana, da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma, sannan mai ba da gudunmawa wajen bunƙasa rayuwar mata daga jihar Kano. To lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama Fatima ke cewa,
to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah, don kiwuya yana kawo babban lalaci, kiwuya yana kawo manya-manyan kasala, kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi, su zama ƴan ta'adda, su ba zama masu shaye-shaye. Mace mai kiwuya kenan, yana bari iyalinta duk musulunci ta rusa da shi, a ta ita da kanta ba ta duba da kyau ba, ta shiga inda musulunci bai ce ba. Shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a, kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne, nemi sana'anki kina yi kadan-kadan. Allah haɗa ki da mijinki, ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki, ki tanye iyalinki. Ai haka ni malama ne, amma ni tun da na tashi da malantakana da wa'azina ina sana'a. Sana'a na kuma sana'an hannu ne, shine aikin itaciya nike kadan-kadan har yau muka zo muka kai ga haka. Ma iyalina duka sun yi Qur'ani, sun sauke, sun yi Boko University, sun gama, amma dukansu kuma shaida na basu sana'an hannu.
A yau kuma za mu dora ne da bayanan Hajiya Sa'a. To Hajiya, na dan katse ki, kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abun yi.
Kaskanci ne kullun kace kace ai maka kaskanci.
Wayan suna ra'ayin cewa
musulunci baya ta kaskanci, ko ya haro baya kaskantattun mutane bane. And before kullun dan arewa a jaji sai ki shi yake da ibayar, amma bai yi da abashi ba. A da haka ake arewa, sai dai abayar, amma ba dai kaka karba ba. To amma yanzu wata rayuwa muka samu ta dafar, an zo an canja, yanzu mun zama masu karɓa, wanda da ba haka muke, yanzu zama yanzu za ki ga cewa yanzu kan masana'antun nan za ki ga yawanci wajen aiki na sauransu. Amma idan kika je za ki ga duk yawanci sai da waɗansu ƴan wani garin, wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin, amma ba a yan jihar ba. Saboda mai sun raina wannan
sana'ar. Raina sana'a.
Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare, tana ga ta fi ƙarfin wannan sana'ar. Ko tun tana ƙarama ya kamata a fara koya mata muhimmanci ta san meye muhimmancin sana'a.
Haka.
Da muhimmancin na kai. In ba ta yi da wani muhimmancin na kai, ta san ala ta san muhimmancin abu neman abin kai. Ko za ta ɗinge da shi. Ma sai ta zama girma za ki zoya mata. To gaskiya ya zama da ta. Ta sa ta mutu ko baya za ta yi.
To malama Fatima, kin yi wa mata gargadi, bari mu koma bangaren maza. Wani gargadi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matan su yi aiki ko sana'a?
Eh, gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah, domin yau ka hana matanka sana'a kanka ka sai ma wahala. Kai hakuri saboda Allah, kai ko matan ma ba ta sana'a, in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata. Duba yanzu ana decoration, gyaran ɗakuna da gidaje, akwai wata da ta kami yaran ta biyu daga nan, kin san sana'an da take wanke-wanke gida, wanke-wanke ka ganta kaman Balaraba, kyakkyawan mace, yaran ta biyu na zuwa sukunan kuma private school tana dubansu, amma wanke-wanke gida-gida ta karbi numban jama'a, kaman yanzu aka she ta karbi numban ki, she ta ce Hajiya yankuri, baki da wanke-wanke, baki da gyaran ɗaki, yanzu miki wanke-wanke, ta miki shara, ta gyara, ta clean miki ɗaki, ta zo da kayan sabulu da su abin gyaran mabu duka kayan yana tana da shi, ta zo ta gyan kwana uku za ta yi, ta miki duka, ta miki wanki, ki biya ta. Gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abuya mai son girki, ta iya girki ne, ta zo ta miki girki. Ba sana'a ba ne?
Sana'a ce.
Tana duban iyalinta. Isa shi sana'a ba a raina sana'a. Namiji kada hana mace sana'a, ka hana mace sana'a ce kanka, kan shi ma ya cuta, ya kuma cuta ita. Ita kuma da yake ta zama kiuyaciya, in an ce ta zauna she ta zauna, ta sauna tana yawon bara, wanga musulunci ma bai yarda da shi ba. Kin kunyatar da kanki, shi sa Allah ya lulube mu da.
Akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a. Yaya za a shawo kan wannan kalubalen?
Yawwa, akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ce kin yi dabara yaki sai ki ga yama su fitsinsa ko uwarsa hajji ina son in sara da rage masa nauyi kaza aka ba daga nan shi ga mashi magana ne har ya fahimta amma wasu bariske su kuskanci ne a ce ba ta tsara sana'a kuma ba ba rage mata komai ba bai dauke mata nauyin komai ba amma sai ya ce shi ya ba za a ci mata tsara ta ba aikin ba haka zai ci ko ba ba abin da zai baki majority su masu hannu wannan saboda haka sai ka sani yan uwarka da Allah ina mama ina son yi ayyukan sana'a kin ga saboda barako duk kuma ta ce kullun ce ta zata za ta yi masa magana ne daɗi mai taushi to wani zan gaya mishi sai ki kira shi to kai ne zai haɗa aika zata zata za to a cikin hankali har sai ya gane musamman da ɗan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gwamnati zai yi shi ma to zai ci gaba a gaba da ta yi abin yana mutum mai yamma.
Malama Fatima, akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazansu ba sa so, akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu?
Akwai hanya in ta ga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki miji ya hana ta dinga lallashin shi tana mai ladabi da biyayya wani sana'an ga idan na yi fa rufin asirin mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in ta ga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki ta ga kin ya kiya to kata zuba yara mai yawa ta bi di family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna yayi ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran nan sun yi asaran su watara domin sana'an shi ba zai nare har karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za ta shiga matsala ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya wase ya narke to ga mata ga yara ya sa ku kuma aikin gwamnati nawa ake biya karama sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokaci tinda muke cikin san ka hana mace mai sana'a taitai ka hana ta ce ta bidiri ta zauna amma ni ina ga ya mu wannan mace kata saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sa ta haifi ɗan biyu ko uku ya isa ta kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kadan ko da mijin ya ce kake fita akwai sana'an akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne ya auren farko wai talauci ya ishe shi yace kara na biyu e kara yace talauci da zai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam sai ban goyi ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zango ra'ayi mace ki zama kiyuyaciya ki zauna ba ba zai dace miki
to anan ma ba a tsira ba hajiya domin akwai wa'anda suke gani cewa mata yawanci idan aka saka musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana
gaskiya ne akwai wannan kuma wani zaki da cewar zargin da yake faruwa wani lokacin kuma kamar yanzu sana'a da naji yaren ki kaje ka kai uwar miji to uwar miji ko ta hana ba ko ba ta ba zai ko san tunai ga zai ta zaba sana'a da za'a yi ba matsala ta zaba sai a hakura a bita a hankali dai sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai maza ba inda ba sai da matar su ba kuma zargin nan ba alheri ba ne wallahi wa'ansu dukkan suke aiki tsakanin su da Allah su dawo amma miji ne sa zargi a zuciyarsa shin kina zanciyar ga Allah na ce duk Allah ya yi masa
zuriyar ta ba wai suna gani cewa duk mai zargi shi karin kanshi da dama masu iya magana sun ce eh shi ma mai yi ne shi yasa yake ganin cewa matarsa ta ne
me ce ce matarsa
warai ta ya za a iya samun maslaha
maslaha dai shi ne gaskiya kamar wayar da kai ya kamata a nan in sa rake kullum buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an haɗa kuma cikin ruwa in zama yana existing yana aiki yadda ya kamata san taba papers a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai zane unguwa ga samari ga waye duk a tsuntu a hada su kana za su san cewar me ne matsalar ta unguwar su ya za a yi ta gyara menene wanda mutum zai gyara wanda mu gida zai gyara wanne ne wanda gwamnati za ta yi me wanda mu zamu da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar miki da zama cewar shi ya san an san da kasan an san da shi kuma shi ya ce gobe ne ga wani abin so tsiyar ba zai yi ta ba
haka to haji
haka anan akwai masu tsawatarwa a cikin kwamitin ɗin unguwa ɗin nan kin ga akwai da cinjiwa kin ga ne akwai tsawo'i akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamitin ɗin unguwa zai taimaka saboda ne saboda ana zuwa ta tattaunawa yana jin abin da suke faruwa zai zo in gyara nashi idan kuma akwai wani matsala za a iya zo a ba shi shawara a ga akwai mai gari gudun zuwa cikin siyasa sai a same shi a yi masa magana ko kuma kamar mu haka da muka ba gaskiya siya muna yin kawusan gaskiya ina kawusan ina wannan tattauna da al'umma kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi ne akan jahilci musamman ba sun yi karatu amma san illar wannan abun ba, ba san alherinsa ba. Amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai, ina tabbatar miki ana samun nasara.
Me sauraro, gashi Hajiya Sa'ata koro bayani, sai dai kuma lokaci ya ci mana. To idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai, za a ji mu da cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da malama Fatima Muhammad Uwattara, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu wani lafiya.